taron duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Manyan motoci sun fara shigar da kayan agaji cikin Gaza a ranar Juma'a daga dandamalin da dakarun Amurka suka gina akan teku. Hakan na faruwa ne yayin da Majalisar Dinkin Duniya take gargadin cewa ɗaruruwan dubban mutane na gab da shiga hali na matsanancin yunwa, a kuma daidai lokacin da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas ke barazanar kawo cikas ga ayyukan jin kai da ake yi. Motocin sun fara shiga yankin ne da misalin karfe 9 na safe agogon yankin, a cewar rundunar sojin Amurka. Dakarun Amurka sun fara gina dandamalin ne a tashar jiragen ruwan Ashdod da ke Isra'ila, inda aka yi safarar su zuwa gabar tekun Gaza domin a samu damar shigar da kayayyakin agaji da kasashe da dama suke aikawa.
Any and all aid into Gaza is welcome by any route.
Jami'in Majalisar Dinkin Duniya Jens Lenski kenan yake cewa muna da lemar habin da duk wata hanya da za ta kara adadin kayayyakin da za su shiga Gaza. Amma wannan dandamali ba shi da haɗi da shigar da kaya ta doron ƙasa. Hukumomin Amurka sun ce babu wani sojan ƙasar ko ɗaya da ya sa ƙafarsa a wajen gaɓar tekun. Isra'ila dai na da hurumin ta bincike dukkan kayayyakin da ake aikawa Gaza tun daga Cyprus gabanin su iso kan dandamalin. Jami'an Amurka da na jamhuriyar Nijar sun tsawaita tattaunawar da suke a hukumance kan ficewar sojojin Amurka daga ƙasar ta Nijar har zuwa ranar Juma'a. Mataimakin sakataren tsaro a fanni na musamman Christopher Meyer da Lieutenant General Dagvin Anderson, wanda shine daraktan dakarun haɗin gwiwa, sun tattauna da wakilan sabuwar gwamnatin Nijar a Yamai a ranakun Laraba da Alhamis. Muryar Amurka ta rawaito cewa tattaunawar ta kawo ƙarshe a ranar Alhamis, amma jami'an Amurka da na Nijar sun yanke shawarar tsawaita zaman har zuwa ranar Juma'a, a cewar wani jami'in tsaron Amurka wanda ya nemi a sake sunansa. Bangarorin biyu sun yanke shawarar Amurka za ta janye takarunta cikin watanni masu zuwa ba da ɓata lokaci ba. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun ce wasu mahara da ba son ko suwaye ba sun harbe wasu masu yawon shakatawa daga kasashen yammacin duniya su uku har lahira, tare da takuntan su a birnin Bamiyan. Harbin wanda ya auku da tsakar rana a wata kasuwa mai cunkoson jama'a ya raunata wasu mutane hudu, take hadda wani dan kasar waje, a cewar kakakin ma'aikatar cikin gida a Afghanistan. Kakakin ma'aikatar Abdulmatin Kani ne bayyana hakan a shafinsa na X, sai dai bai ambaci kasashen da mutanen suka fito ba. Ya kara da cewa gwamnatin Taliban ta kaddamar da bincike har ma an kama mutum hudu da ake zargi suna da hannu a kisan. Babu dai wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan hari. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jirage mara matuka akan Russia da yankin Crimea da Russia ta kwace. Hare-haren da suka halaka mutum biyu ciki har da yaro guda, suka kuma tada wata wuta a tashar mai, a cewar jami'ai. Waɗannan harare su ne mafiya girma da Ukraine ta kai kan Russia cikin makonni, kuma sun faru ne yayin da dakarun Russia suke kokarin kutsa kai cikin Ukraine, wanda hakan ya ba su babban nasarar da ba su taɓa gani ba cikin watanni 18, saboda hukumomin Kyiv na fama da ƙarancin harsashe da mutane. Dakarun Russia dai sun ce sun yi nasarar kakkaɓo jirage sama da 100 a kudancin ƙasar da yankin Crimea da Bahar al-Aswad. Sai dai ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa da Ukraine ta harba ya faɗa kan wata mota dauke da wata mata da ɗanta mai shekaru 4, yayin da take tuki a yankin Belgorod, inda nan take ya halaka su. An yanke mutumin da aka same shi da laifin yunkurin sace tsohuwar shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da buga wa mijinta guduma hukuncin shekaru 30 a gidan yari. Wata kotun tarayya ce ta yanke wa David DePape mai shekaru 44 hukuncin a ranar Juma'a. Asali dai masu shigar da kara sun nemi a yanke masa hukuncin shekaru 40 ne. A watan Nuwamban bara, masu taimakawa alkali suka samu DePape da laifin yunkurin yin garkuwa da Pelosi, wacce jami'ar gwamnatin tarayya ce da kuma kaiwa iyalanta hari. A lokacin da ake sauraron shari'ar, DePape ya amsa laifinsa, inda ya ce ya shiga gidan na Pelosi ne da ke San Francisco a ranar 28 ga watan Oktoba shekarar 2022 da nufin yin garkuwa da ita. ya kuma amsa laifin dukan mijinta Paul Pelosi da guduma a lokacin da ya kusa gidansu. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Valentine's Day. Kinga a wannan lokacin
duk shagon da kike shiga daga furanni daga kofuna ne daga ɗan kankana ne riguna ne daga barguna ne daga kayan wanka ne daga sabule ne kai komi an yi shigan nan musamman na wannan rana ake na wannan bikin har ma kowace shekara a test din rana muka bada totai yan kwashin totai ga iyaye mata to dike dukan har hada wannan kowace shekara to sai makwanni biyu da suka shige ko dan dai wayan yi da sauri kin ga na riga na shirya na office da zamu yi ranar laraba shirya na office kan gaskiya ayya kuma ranar laraba ina ga kin kota dai an ai shirya na fi sai miki kin kin na sai komai da kar da lokaci ya kore ba to sai nake na riga na dauki wadansu da yake a kasuwar yana gido ake nake sai kayayyaki sai nake na wayannan jakunan da zan sa wadannan ɗan tocina da za a bada din nan na riga na order na dauke shi ne da na saka shi a cikin fanduna na ya da gizo ban ma ta cewa a saya ba
sai ai ba makara
da gobe ai an makara dalili ko shine na je satin da ya wuce ne ma na je domin na ce a'a ya aka yi wannan harin zubin duba sai in duba sai na iske a ce na saka shi a cikin kwandon nan ban ma ta saya ba na kuma duba sai na ga an ce waɗannan jakunan yanzu sun kare shine nike ce miki wato saboda ga yanda dai mutane suke shiga
abin da muhimmanci
ake dauka abin da muhimmanci ake yawan tefe to mu ma ba za a bar mu a baya ba za mu aika goran
kakan an dauka da tayin
wanda ke wannan ba tautan mu ga mata da suke nan to kinga akwai matan da muka nema suka yi ka mana sakonnin gaisuwa ga iyayensu da kakakan wani lafiya komai tsufan mutum ba shekara da zakai ba zaka tuna da iyayenka an sha ruwa dai amma me za ku iya tunawa game da kakanmu za mu ce ku kuma mahaifiyarku
na tunawa da ita domin na san lokacin da babanmu ya mutu ta shiga cikin wata wahala ta rayuwa ine abin da nake tunawa don wahalar ta kuma ta kawo min dawa a lokacin ba eh domin mareci kai abin da na tuna kenan mareci bai da daɗi
to ko kuma a matsayin ku na iyaye wadanne kalubale za ku iya cewa iyaye mata musamman suna fuskanta a wajen rinan yaya musamman da ya kasancewa a arewacin Najeriya inda kuka fito
da kike zamani ya canza yanzu ba kaman da rinan yara yana da sauki saboda za ka iya horon su wani kuma ma zai taimake ka horon su idan ya yi abun a waje ne ba ka iya gani ba wani zai taimake ka sai zai iya dukan shi ko ya hore shi yadda ya ga dama amma yanzu babu wahalan kalubalen da ke cikin rainon yara yanzu kenan
misali kuma wajen kamar ilimin ya mata wanda ake ganin dama na bangaren ya fulani a wancan kala za ta ga iyaye mata ba suka sa a sa musu yayansu mata a makarantun boko ba wasu ma haɓo yayansu suke karkashin gado idan lokacin sa su a makaranta ya yi ban sani ba kin taɓa ganin irin wannan ƙalubale a wancan lokacin da kuma inda yanzu gashi ilimin ake nema ido rufe da kuma ana gudun su.
Akwai shiga da akwai shiga domin mata suna son ƴaƴansu su zauna tare da su su taya su aikin gida su yi masa ƴan tallace-tallace don haka ba su son su sa ƴan mata makaranta domin su ne suke taimakon iyaye mata a gida.
To ya kuke ganin mu yadda muke rinan namu ƴaƴan da kuma tarbiyyantar da su inda za in za a kwatanta da yanda kuka gani ko kuma kuka yi a zamanin ku muna dan kokari ko ku
yanzu abin da ke mugun a ciki sosai shine idan yaron ka yayi laifi baka son yaron ki yayi laifi yanzu baki cika son wani ya hore shi ko kuma ya kawo ƙaran ma a wurin ki keke hora ba kike ce ai ba laifi ba wancan din ba yana ganin wannan yana cin gaba shi yasa baya son
so a na ganin laifi ko?
To
amma kuma ai akwai karin magana da ke cewa wai ka so ɗanka
ko na ka duniya ta ce
eh
ga wakilan mu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja, Hawwa Umar Rukayya Basha, Halima Abdurra'ub dukkan su a birnin tarayya Abuja, sai Zainab Babaji a Jaskwata ta yamma da Bauchi da Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Nijar, sai Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamnati da Baraka Bashir a Kanan Dabo Nigeria, sai Maimunatu Sado a kasar Kamaru da Hawwa Abdul Karim a kasar Ghana da fatar an tashi lafiya, sai kuma gaisuwar fata alheri da karamawa ga Maryam Ibrahim Garba da Hajiya Aya Talatu Lebi Barka Hassan, sai Professor Grace Oyston da Salome Datti, Maman Maryam da Comfort Umaru da Ladi Banyami da Lois Mamar Idi da Alti Yankai, sai Jamila uwar yaya da yaya Hawwa a garin Bauchi, sai Jamima Jedi a Malam Fashi da Hawwa Kulwa da Mama Hafsat, sai Nafisa Aliyu Mustafa da Zainab Sarfidu Gumel da Zainab Mahmud Lado, sai Samira Junaidu Abubakar da Talatu Ladan Ayawa, sai Linda Gata da Tasin da Gata da Roda Gata da Mrs. Das da Salamatu Ijimbi, gaisuwar karamawa ta iyaye mata ga Tani Abdu da Tiffany Abdu da Victoria Magid da Martina Kure da Christy Best da Ansamci da Mildred Makam da kuma Francisa Yawa, da fatar an tashi lafiya. To Hawwa,
to na'am, to shike an ce wai so so ne san kai ya fi ko da shi da mali dai mu ne ba ma wani bambanci da mu ne, don haka ni kuma abokan aiki ne nan cikin da muke tare da su a nan Washington DC.
Wa kazalika.
Yawwa, zan gaida.
Yawwa haka.
To zan fara da mai gayya mai aiki wato producer mu wato Julie Ladies Gresham, sai binta Suleiman Yaro da kuma Maryam Dauda. Akwai Hadiza Kyari da Zara Ufaye, akwai Aisha Ma'azu, akwai Grace Oyenubi da Fiona Nandudu, abokan aiki baki ɗaya, muna muku fata alheri a wannan rana ta karrama mata ta duniya.
Bari in haɗo da matar Haruna Marar Bajos da matar Hafiz Babali,
sai kuma Hajiya Juma Fatima Abdulaziz Malam Fashi uwar gwandun gundumar gasa, da Hajiya Ma'u Abdulaziz Kofarfa da Malam Fashi a jihar Katsina Najeriya, sai Hajiya Juma Sani Abdulaziz wanda aka fi sani da Juma Sani Taylor Katsina, sai Hajiya Maman Musasa Magume Zaria Aminiya ga Fatima Juma Abdulaziz Malam Fashi, sai kuma Hajiya Halima Muhammad Ibrahim da ƴar uwarta Hajiya Maryam, sai Hajiya Libabatu Husaini da Hajiya Aisha Abdu Bago da ke Radio Najeriya Kaduna, akwai Hajiya wa Ibrahim Abdullahi wadda ita ma tsohuwar director ce da ke ritaya daga gidan Radio Najeriya na Kaduna, akwai Madam Naomi Peters, akwai Hajiya Rukayya Umar Sanda, sai Hajiya Hussein Suleiman, sai Hajiya Maimunatu Hayatuddin da Hajiya Rukayya Abdurrahman da ke Zaria, sai Madam Kasan ita ma FRC a Kaduna, baki ɗaya da ɗaukacin matan da ke gidan Radio Najeriya Kaduna
da da mata ƴan jarida to wannan kuma ranar mata, bari mu gaida dukkan iyaye mata duk inda suke, ƴan jarida da kuma kowace irin sana'a suke yi. To ake cewa komai kirkin ka.
Eh, to haka cikin ce kan, kuma gaskiya ne ba ka iya gama kasuwa da gaisuwa.
To sabili da haka bari mu dire da waɗannan kalilan gaisuwa ta Najeriya da karamawa ga Ummu Zaidu Bala Kofar Sabuwa da Maryam Zaidu Bala, sai shugabar kungiyar mata ta kungiyar murya talaka ta ƙasa Hajiya Gambo Maman Gusau Zaria, sai Hajiya Zainab Shinkafi Bagudu mata tsohon gwamnan jihar Kebbi, sai Hajiya Nasare Nasir Idris ƙauren Gwandu matar gwamnan jihar Kebbi, gaisuwar karamawa ga Nafisa Nasir Idris ƙauren Gwandu da Hajiya Nafisa Nasir Idris matan gwamnan jihar Kebbi, sai Hajiya Jamila Tangaza da Halima Jimrau da Dr. Halima Bande Kwamishinan ilimi ta jihar Kebbi, da kuma Hajiya Tambai matar Dr. Haliru Bala Jikan Daudu, sai Hajiya Ajuji da ke KSMC Quarters, da kuma Ambassador Dr. Fatima Muhammad Guni da Hajiya Aisha Elema Abuja. Abuja da fatar an ga wannan rana lafiya kamar yadda muka ce sunayen suna nan da yawa ga sunan ratata sai dai
ai wannan magana ta ki dutse cewa din ba za ka iya gama
ka iya duk wanda da gaisuwa ba
komin kirkin ka
komin kirkin ka sabili da haka dole
ban ma taba tabbatar da hakan ba sai a yau
jikin gaskiya na ga zahiri
gaskiya ashe tabbas ba za ka iya ba
sai haka yake
mata kuna kokari Yau ina ce da ku gudu na
kinzo da buhunan labarai
nazo da buhunan labarai amma ina ga illa buhu dai kawai za a dauko
a sauke mana Allah amfana
saboda kada su yi yawa
saboda gudun lokaci an juli ma ba za ta barki ba ke
kuwa gashi nan ko da ma na ga tana ta kallo na tana jira ta ji me zan ce wannan labarin duk da dai kamata a ce ya zama labarin na mata zalla to amma kin san an ce da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa a ce an samu labari na mata zalla to amma dai wannan mace ita ce jagaba a labarin
to shine da ba mu mace
kiya labarin na da jin shi kuma yana ɗaya daga cikin labaran da suka daɗe suna ban dariya wanda ko haka nan nake kwance wani lokaci in yi tuna kawai sai in ga ina dariya wai wata mata ce irin kwanciyar zafi din nan suka kwanta a waje da mai gidanta da ƴaƴanta to ƴaƴan da ma duk maza ne haka samari to aka yi wannan kwanciyar zafi a waje to can wajen ƙarfe ɗaya haka zuwa ɗaya da wani abu na dare da ya raba gari ya dan fara sanyi irin bari a tashi dai a koma ɗaki kuma tunda dai an ɗan raba dare an rage zafi so sai ta dauki ƴaƴan tunda duk sun yi bacci shiga da su kowanne ta shiga take ta shimfiɗa da shi to ashe ba ta sani ba mai gidan mata riga ta kai shi ba ta sani ba
ashe da su ne ke nan shi
lalle ka zo daukar na karshe wanda take tunanin shi ne
shi ne mai gidan
sai take ta tada shi a hankali wani tashi ko shi ne ciki da ya raba na riga na shiga da yana tana ta tada ta sai can daga cikin ɗaki sai ji sai ce mata wance ai ga nan ai ne kika fara shigowa ni kika fara daukowa
ai ta ce da gumman za
ne ce kai amma ni wannan mutum Okay, kai kana dan riga ki yi bacci ka samu ka tumbule ba?
Ai shi ne ki ba. Shi ma in haka na yi ba to kullum.
Lalle za a san cewa waje ba. Ce to wannan dai gaskiya ya more ba to amma dai na san zai biya.
Ai ko sai da bashi bill.
Ah zai biya. Ai ko da ji ba zai biya. Zai girba abin da ya shuka.
Na ga mata ba zai da daga ba da hannu sabili da haka ke. Zai lazumi jabar ki da muna ƙara yi wa iyaye mata fata alheri da kuma fata Allah zai maimaita mana yanzu a madadin
Hawwa Sharif
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya